الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 18 ga watan Ramadan shekara ta 1421 Hijriya wanda ya dace da 30 ne ga watan Afrilu shekara ta 2021 Miladiya muna darasi na 17 a cikin wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka Suratu Al-Mu'minun wanda yau shine zama na farko a cikin wannan sura din ita Suratul Mu'minun Suratul Mu'minun sura ce wacce take yar Makka tana da ayoyi 118 kuma Allah ya saukar da ita ne bayan Suratul Anbiya an bude surar da bayani akan manya-manyan sifofi da Allah ya sifanta bayinsa mu'minai da su yace su ne masu khushu'i a cikin sallar su kuma masu kauda kai ne ga dukkan yasasshen zance mara amfani sannan kuma masu bayar da zakani wannan sifofi ne na mu'minai duk wanda ba mu'mini ba baya sifantuwa da waɗannan sifofi sannan surar ta ci gaba da bayani dangane da halittar dan adam yayi Allah ya halicci mutum mataki mataki ta fara bayani akan asalin halittar shi sannan ta kuma yi bayani daga ƙarshe cewa dan adam din zai mutu Allah ya sa mu cika da imani kuma ta ce za a tashe shi kuma ran tashi alƙiyama akan duk abin da ya gabatar ko ya jinkirtar ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين سنن لك إن شاء الله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون bayan wannan Allah tabaraka wataala ya kuma yi bayani a cikin surar bayanin karfin mulkin sa da sarautar sa na ita da alkiyama ya tashi mutum bayan ya mutu kuma wato ya biyo da bayanin kudurar sa da ikon sa har yanzu ta yadda ya halicci wasu abubuwa ba mutane ba sauran halittu wanda dan adam yake gani da idansa kuma yana amfanuwa da wannan abuwa Allah ya ce wala qad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani ya kai ayoyi 30 a cikin sura din dangane da kissoshin wasu annabawa tare da mutanansu yayi bayanin kissar annabi Nuhu a cikin wannan sura tare da mutanansa da kuma kissar annabi Musa tare da Fir'auna da kuma mutanansa gabaki daya sannan kuma Allah ya rufe wannan kissoshi da bayanin wato kudrar Allah din akan halittar annabi Isa ba tare da uba ba Allah ya ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in sannan bayan wannan Allah tabaaraka ta'ala ya kira zuwa ga manzanni gabaki dayan su ya umarce su yace su ci halal manzannin Allah duka Allah ya ce ku ci halal kuma yace su dawwama akan aiki na ƙwarai Allah ya yi bayanin shari'ar annabawa gabaki daya shari'a ce guda daya a asalinta da kuma tushenta da aqidarta gaba daya yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattabun. Surar ta yi bayani mai tsawo dangane da matsayin mushrikai akan da'awar musulunci, yanda suka yi ta ƙarya da da'awar musulunci, kuma surar ta yi bayani akan makomarsu ranar tashi alƙiyama, ta kuma yi raddi akan shubuhohi da ainihin wato adawarsu da ɓarnarsu da suke yi. Kuma surar ta ba wa manzon Allah kariya ta musamman dangane da tuhumarsa da ake yi da kuma zagi ko la'antarsa da ake yi, kamar yadda kuma surar ta yi ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kuma rarrashe shi cewa ya tsayu akan abin da Allah ya umarce shi. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Sannan surar ta yi bayanin nau'i-nau'i da launi-launi na dalilai da hujjoji da suke nuna Allah ba shi ɗaya ne, ba guda biyu ba ne, da ƙudurarsa da kuma duk abin da yake da alaƙa da halittan da ya yi wa mutane jinsu da ganinsu da zukatansu, da kuma yaya Allah ya rene su a bayan ƙasa ya fare su, da kuma abin da Allah ya yi bayani na cewa shi ne kaɗai ya halicci wannan kauni, wannan duniya. Allah ya ce qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, yace sai yaquluna lillah qul afala tadhakkarun, yace qul man rabbus samawati wal ard al-mulk qul man rabbus samawati sab'a wa rabbil arshil azim, yace sai yaquluna lillah qul afala tattaqun, can qul afala tadhakkarun, nan kuma qul afala tattaqun, kuma yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun, yace sai yaquluna lillah qul fa anna tusharun, a can gurin tabaraka ta'ala yace qul afala tadhakkarun, a ayan nan kuma yace qul afala tattaqun, a ayan karshe kuma yace qul fa anna tusharun, wanda duk Allah ramma zai zo ya karanta mana. Bayan wannan zance da Allah ya yi bayanin ƙarfin ƙudurarsa da ikonsa, sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dogara gare shi da gudu daga sharrin masharranta, shaidanu na mutane da aljanu. Kuma ya ce munanan ayyuka da mushrikai suke masa, to shi ya yi ƙoƙari ya rama musu da kyakkyawa har Allah ya zo ya zartar da abin da ya ga dama. Wa qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin, yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, sai yace da shi idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun, yace wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Sannan suratul mu'minun a ƙarshenta ta yi bayanin halin mushrikai lokacin da mutuwa ta riske su, idan suka zo mutuwa, sannan kuma yanda za su yi ta burin ina ma da Allah ya dawo da su duniya don su gyara halinsu, amma wannan buri ba zai musu amfani ba. Sannan sura ta yi bayani yanda Allah ya wulakanta su, ya kunyata su akan izgilancin da suke wa mu'minai a wannan duniya. Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, yace fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun. Da karshe Allah ya rufe wannan sura ta suratul mu'minun da umartan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ƙara neman rahamar Ubangiji, ya ci gaba da ƙara neman gafara Ubangiji. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Idan muka lura wannan suratul mu'minun ta yi mana bayani irin yadda bawa ya kamata ya dasa imanin sa tsakaninsa da Allah, da kuma irin yadda ita surar take dasa imani wa bayin Allah tabaraka wa ta'ala, da irin yadda surar take shiryar da mu zuwa ga abin da zai amfane mu duniya da lahira. Allah ya sa muna da rabon jin ma'anar wannan sura, kuma Allah ya ba mu ikon karanta daidai, ya raba mu da fadawa cikin kuskure. Allahumma mai Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
No.
Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum
Imam Ahmad Allah ya masa rahama ya ruwaito hadisi ingantacce da Imam Tirmidhi da Nasa'i daga Umar ibn al-Khattab yace kana idha nazala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahya idan Allah ya saukar wa da annabi wahayi muna jin wani irin ƙara kamar ƙaran dan zuma yau haka yace wata rana sai Allah ya saukar masa da aya ko ayoyi muka dan zauna wani lokaci har Allah ya yaye masa wannan yanayi da yake shiga sai muka ga ya fuskanci alƙibla sai ya daga hannunsa sama yace Allahumma zidna wala tanqusna Allah ka ƙara mu ka karege mu wa akrimna wala tuhinna Allah ka karrama mu ka girmama mu kar ka wulakanta mu wa atina wala tahrimna Allah ka bamu kada ka haramta mana wa asirna wala tusir alaina Allah ka fifita mu kada ka fifita wasu akan mu warza anna wa ardana Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da mu sannan sai yace a yanzu din nan an saukar mu da wasu ayoyi guda goma man aqama hunna dakhala aljanna duk wanda ya tsaya da wannan aya ayoyi guda goma to ya zama dan aljanna annabi ya faɗa duk wanda ya aikata waɗannan ayoyi to shi dan aljanna ne waɗannan ayoyi ne waɗannan yace qad aflaha almu'minun Allah yace haƙiƙa mu'minai sun rabauta har zuwa hum fiha khalidun waɗannan ayoyi manzon Allah yace duk wanda ya kula da su ya bibiyi ma'anar su ya aiki da su to dan aljanna ne Imam an-Nasa'i ya ruwaito daga Yazid ibn Bayanus yace mun ga yana na Aisha yake ummul mu'minina yaya halin annabi yake idan mutum yana so ya gane dabi'ar manzon Allah da halinsa sai tace kana khuluquhul qur'an dabi'ar manzon Allah halinsa alqur'ani ne kawai blueprint ne na alqur'ani gaba daya duk abinda qur'ani ya umarni da shi nake kyakkyawa to annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta karanta wannan aya qad aflahal mu'minun har sai da take zuwa walladina hum ala salawatihim yuhafizun tace haka za kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace qad aflaha daga alfalahu ne alfalahu a larabci ana nufin almurad wato alzafr ribota da kuma riskan abinda mutum yake tsammani na alkhairi kuma dawama a cikin wannan alkhairi sai a ce ka aiwa ne ya rabauta shine alfalahu alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallah abinda ake nufi da khushu'i yan uwa shine as-sukunu wat-tuma'nina nutsuwa da kwantar da hankali nutsuwar jiki nutsuwar zuciya abinda ake nufi shine a shari'a khashyatun fil qalbi baina yadayi Allah ta'ala ko khashyatun fil qalbi min Allah mutum ya ji tsoron Allah a cikin zuciyarsa wanda tasirin wannan jin tsoron Allah har zai bayyana akan gabbansa sai wannan gabbai su zamantu sun samu sukuni sun nutsu sun tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi lallai qad faza wa zafira bil matlub duk mumini ya rabauta ya dace da abin da ake so mai sifan nan shine mumini na gaskiya wanda daga cikin sifofinsa ƙari shine suna da khushu'i a cikin sallah wato yana da nutsuwa a cikin sallah baya wasa a cikin sallah baya hayaniya a cikin sallah haisu la yashghaluhu shay'un wa huwa fi salah. Mumini babu abin da yake shagaltar da shi idan yana cikin sallah, ba abin da yake raba shi an munajati rabbihi, ba abin da yake raba shi da bayar da dukkan wato bani sunan shi nauyi da Allah ya dora masa a cikin sallah. Alamomin khushu'i a cikin sallah shine mutum yazo yana yin sallah, in yana tsaye yana kallon wurin sujudarsa, duk wanda kaga yana sallah ya kalli can ya kalli can ya kalli can, in dai ba wurin sujudar sa yake kalla ba ko kuma gaban sa yake kalla ba, to wannan babu khushu'i a cikin sallarsa. Dan nassi ya zo ya nuna mana inda ya kamata mu kalla idan muna sallah muna tsaye shine inda zamu yi sujjada, ko kuma mutum ne kalli gaban sa ya miƙe kansa ya kalli gaban shi, sannan kuma mutum ya samu sukuni da tumanina, kuma duk abinda zai kawo wasa da riga soshe soshe taba wani abu a jikin mutum kwata kwata, wannan yana rushe khushu'in sallah. Kina daga yana sallah yana ta gyare gyaren riga yana soshe soshe ko yana daure daure ko yana taba taba, to shedan ya fuzge shi a wannan lokaci. Alladhina fi salatihim khashi'una, sunan yanda ba sa wannan abun, susa suna yin susa amma alarurance ba wai kawai su yi ta yin ta haka ba. So yana da kyau mai sallah ya daina kalle kalle. Wata rana wani mutum yana sallah a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi ya ganshi yana ta wasa da gemunsa, yana sallah yana taba gemunsa, sai Annabi ya ce law khasha qalbu hadha la khasha jawarihu, da zuciyar wannan mutumin ta samu khushu'i to da gangan jikinsa ma ya samu wato khushu'i. A da kafin saukar wannan aya, idan ana sallah akan iya kallon sama ko akan iya kallon gefe. An ruwaito shi kansa Annabi din da idan yana yin sallah sai ya rinka kallon sama in yana yin sallah, kamar da Imam Al-Qurtubi ya ruwaito a cikin tafsirinsa. Sai Allah ya saukar da wannan ayar alladhina hum fi salatihim khashi'un, kawai sai manzo Allah ya daina kallon sama sai yana kallon inda zai sujjada, da yayi kabbara kawai sai ya rinka kallon inda zai sujjada. A wata riwayar musulmai da a sallar su waiwaye suke, mutum yana sallah sai ya waiwaye ya kalli wancan, yana sallah sai ya waiwaye ya kalli wannan, ya duba wancan ya duba wannan, to sai Allah ya saukar da alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kai da har magana ma ake a sallah, a da kafan Allah ya saukar da waqumu lillahi qanitin, idan ka shigo ka tarar da abokinka a sahu zaka iya cewa da Allah raka'a nawa aka yi, sai ce yanzu muna ta uku ne, sai ta oke ya tsawaita ko bai tsawaita ba, duk da ana yi amma daga baya ina Allah ya haramta, duk wanda ya yi magana cikin sallah sallarsa ta baci. Dan haka malamai ba ni sunan shi sai aka ruwaito musulmi sai suke yin sallah suna kallon gaban, suna kallon inda wato za su yi sujjada. Allah dama ya gaya mana fawali wajhaka shatr al-masjid al-haram, Allah ya umarci manzo Allah ya kalli masjid al-haram, to shi sai aka kalli gabar ko kuma ka kalli inda zaka yi sujjada. Wata rana Annabi yana yin sallah yana kallon gabansa, sai aka ga ya taka yayi baya 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 haka yayi stepping back, sai bayan sallah aka tambaye shi me ya faru, sai ce ai yana cikin sallah ne, sai aka bude masa kofar jahannama, sai ya ga irin tirirrin wutar, irin yadda wutar take cin kanta da kanta tartsatsin ta, sai ya ja baya. Allah ne ya nuna masa, to shine malamai suka ce ashe da ba dan gaban sa yake kallo ba, kaga da bai ga wannan abun nan, to gaban sa yake kallo kenan, ya halatta mai sallah ya kalli gabansa, amma in gaban nasa akwai abu mai daukan hankali kamar hoto ko akwai wani zane da zai saka tunani ko mutane suna gittawa, to sai ka kalli inda kanka zai yi sujjada ko inda gushinka zai yi sujjada. Malamai suna cewa kamar da Imam Atha ya ruwaito yace kada mai sallah ya rinka wasa da wani abu na jikinsa a cikin sallah kwata kwata, dan yin haka yana raba mutum ne daga cikin wannan khushu'i ne. Kenan yanzu idan kun gane khushu'i din yin shine nutsuwa, wato ba ni sunan shi kada mutum ya rinka wasa da yawa kaga mutum yana sallah yana kaza yana sallah yana kaza har ruwaito wani bawan Allah yana cikin yin sallah sai kwastomomi suka zo za su yi kaya mata ne sai wata ce la wallahi kin ga a tambar ga can wallahi a shago amma kuma sallah yake sai yace ku tsaya ku zo ina ƙara sallah daga baya ya yanke ta kawai wani kuma yana sallan zaga yana ta haka yana nunnunawa ma'ana a jira shi yana abin nan duk wani yana cikin abbas fi sala wasa a cikin sallah kuma mutum bai zamanto cikin alladhina fi salatihim a wato khashi'una ba to yanzu idan kun lura wato mun samu sifa ta farko daga cikin sifofin bayin Allah na ƙwarai mu'minai Imam al-Qurtubi yayi magana a cikin tafsirin sa cewa wai shin wannan khushu'i din yana cikin farallan sallah ko yana cikin abubuwan da suke da su ne sallah take cika wasu malamai suka ce tab ai dole ne in babu khushu'i a sallah ai babu kuma wannan khushu'in mahallul qalb kuma abu na farko kenan da Allah tabaraka wa ta'ala zai fara daukewa mutane alamun tashi alkiyama a cire musu khushu'i a cikin sallar su awwal amalin yurfa min as-sama samar da khushu'i a sallah nutsuwa a sallah daga cikin hasarar da mutane za su fara yi hasara da za su fara yi shine a raba su da khushu'i a cikin sallah duk lokacin da aka ga mutum yana yawan wasa a sallah ko yana yawan wargi a sallah to gaskiya in shi yake jagoranta mutane to ai fa yi kokari fa ai masa nasiha ya daina don ko yana jefa sallar mutane cikin hadari kwarai da gaske Allah ya kawo mu zamanin da mutane suna wasa da ibada suna wasa da sallah hatta kai ga yanzu wallahi malam muna sallah ana bugo mana waya mutum zai sa hannunsa a cikin sallah fa ya jawo wayar sai ya duba yayi haka waye ke kiran sai ya ga wani miss call ne sai ya mayar wannan sa hannunka da zaro waye da kai da duba kai da duba wanda kai kawo wacce ladan ka ne mai yawa a cikin sallah kuma an fada kai daga khushu'i duka ana yi wanda wannan kuskure ne akwai wanda wallahi aka ce yana cikin sallar da aka yi ringin yayi ruku'i kawai sai ya daga sai ya ce halo da Allah sallah nake kawai ya mayar amma fa yana cikin ruku'i yace wai halo sallah yake mutane suna da abun mamaki kwarai dangane da abin da ya shafi sallah anan nake jawo hankalin mutane da suke shiga masallaci da wayoyinsu da suke cike da kide-kide mutum ana cikin yin sallah kawai sai ringtone din wayarsa sai a kira shi waya kaga gaba ɗaya masallaci ya dauka da ringtone dinsa kuma kida wallahi sai Allah ya kama ka dan ka fitar da mutane daga kushoyinsu ana sallan nan kana jin karar wayar nan dole ko liman ne sai hankalinsa ya tafi wannan wurin ba daidai ba ne ko mutum ya shigo cikin babbar masallaci babba ana cikin sallah sai a kira shi sai ya rinka amsa wayarsa a bayan sahu wannan ma ba daidai bane zalunci ne wannan saboda kana daukan hankalin me yan uwanka masu sallah duka irin waɗannan abubuwan ya kamata mu gyara dan haka wasu ma masallatan suke kokari suke sa irin abin da yake hana service din zuwa masallaci da ka shiga masallacin su waye kaza ta dauke service din ta zai dauke wannan shine daidai kuma an taimaka kwarai da gaske Allah gyara mana halin mu Allah kiyaye mu to sai wacce sifa kuma arama mai Allah ce
والذين هم عن اللغو
معرضون Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai mu'minai Allah ka samu a cikin su sune masu kau da kai dangane da lagawo wannan sifa ta biyu kenan min sifati ha ulai almu'minin abinda ake nufi da lagawo shine ma la fa'ida ta fihi min alaqwal wal a'mal duk abinda bai da fa'ida a cikin aiki duk abinda bai da fa'ida a cikin magana to mu'mini ba ruwansa da shi ma'ana abinda ake so da harka in zaka shige ta to akwai amfani ko na duniya ko na lahira amfanin duniyan ya zama ba haram bane haka duk maganan da zaka yi ta to akwai amfani ko a duniya ko a lahira amma duk abin da ka zauna kaga ana ta yin hirar banza ne mara amfani to wallahi hadari ne mutum ya shagaltar da kansa dan ko in ka shiga wannan automatically ka zare kanka daga layin mu'minai saboda su mu'minai masu kau da kai ne anil lagwi duk abin da ba shi da amfani to ba sa shigansa wasan banza wasan wargi surutai zaman majalisa a zauna ana ta tsurku, ana ta surutu, ana ta yi da mutane, a ce wani ya karye, a wani ya yi kuɗi yanzu, a wani yana cikin matsi, a wani yana cikin kaza, ai yanzu wani ma wance yake nema, ai wani ma kaza kaza, ai yanzu majalisa ma an ce kaza za a yi kaza. Surutai dai ana zagin mutane, dure bai zagin mutane. Wallahi malam, duk wanda ya lazumta wa kansa zama a wani wurin da yake ana saban Allah, ana yi da mutane, to ya tabbatar yana karar da rayuwarsa akan abun banza, kuma akwai hisabi a kai. Ga sunan kayan banza da yawa, kayan bata lokaci. Sai mutum ya je tsaya akan masu caca, shi fa ba caca da yake yi ba, amma yana kansa yana kallon su, me za ka gani? Ba amfani. Ko mutum ya zo ya zauna a wani guri, duk wanda ya wuce ya gan shi kuma sai ya yi maganarsa. Wannan hadari ne, hadari ne. Shi yasa manzon Allah ya samu wasu mutane suna zaune a wani guri, ya zo ya ce kai ko ku rinka ba wa haƙƙi hanyar ta ko ku tashi daga nan. Dan annabi ya gaya musu akwai huquq, akwai haƙoƙi. Da kallon ƙwallo shi ma allahu ne. Ya zauna ana ta hira, ana dora ashar, ana zage zage, wallahi club din mu ne zai ci, wallahi team din mu ne za su ci, wallahi team din ku kusuwa banzan bazara karan kada miyawa ma ya san da kai, wai team din mu, wai ai mu Arsenal ne, ai mu Manchester ne, ai mu wace tsiya ne. Kana bata kanka lokaci, su suna jan dalolin su, kai kana nan kana aikin banza, kana fada da abokinka akan club din ball, har fada akai wani ya soka wani dan uwansa kwalba a cikin sa ya kace shi akan rikicin kallon ball. Daga ba da juna, wai wani yau an yi ball an cinye club din sa, dan haka yana cikin bakin ciki da bacin rai, shi ya daina kula mutane, zai dauki sati nawa baya magana mutane, wai yana cike da damuwa da bakin ciki. Haka wannan kamar ma bai ma san me amfanin zuwan sa duniya ba. Akan waɗannan mutanen zaka bata lokaci, wanda mun sha faɗa muna maimaita cikin yan bal ɗin nan, akwai wanda aka tambaye shi ana hira da shi irin hiran nan ta talabishin, ana tambayan sa a duniya me ka fiki, yace musulunci. Wallahi akai faɗa a cikin yan bal ɗin, amma kuma bai kuma akai bincike a duniya, kuma bai da mabiya irin musulmi, kuma me ka fuso, yace me ka fiki musulunci, shi ya tsana Islam. Amma kuma yana da supporters musulmai da yawa a duniya, me yasa? Saboda ba san me suke yi ba. Lagau ne, Allahu wal hazal, da kuma duk abin da yake zai zubar da mutunci. Wa kullu ma yakhillu bil muru'a, duk abin da aka san zai taba mutuncin mutum, kuma zai taba al adabul islamiyya, ladabbai na musulunci, komai da ka sani in kai shi zai taba mutuncinka, to wannan lagau ne bai da amfani. Kamar me? Duk abin da aka ce ka amma wannan, ai wannan zai zubar maka da mutunci, to mumini baya shiga abin da zai zubar mai da mutunci. Wataƙila a jaka a kai ka wani wuri wanda in an ganka a wannan wurin, to tabbas mutuncin ka ya zuba, to mumini baya zuwa wannan wurin. Wataƙila wata magana ce za a yi ta zubar mutunci, to tabbas mumini baya abin da zai zubar masa da mutuncinsa. Wataƙila jayayya ne da wani jahili, da ka zo kana ɓata lokaci, kana hira, kana jayayya da shi, zai taɓa mutuncinka, to kar ka shiga ka rabu da shi. Idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu, inji Imam Shafi'i. Idan wawa yayi magana kar ka bashi amsa, wawa in yayi magana kawai kalle shi ga wuce, saboda wato kin bashi amsa shi yafi shiru din, shi yafi akan ka zo kai dama. Wani ma zai zo yi magana ne dan ka kula shi ya ci mutuncinka, to idan ka fahimci haka, to sai ka ja jikinka. A wurin zama ne ana cin mutuncin mutane, ko kuma akwai mara kunya a wurin yana taba mutuncin mutane, to ka daina zama a wurin. Wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama, haka Qur'ani ya ce. So ya kamata mu yi kokari wato mu kiyaye, ai su ban waɗannan mu'minai wato yanzihuna anfusahum anil batil wasaqit min alqawli aw alfi'l, suna tsarkake kawukansu daga munanan abubuwa, kuma suna kauda kai dangane da duk abin da zai taba darajar su wato da kuma ainihin wato a mutuncin su. Dan wannan shine zai karfafa kyakkyawar alaƙarsu da Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata ayar, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu, su ne mu'mine da sun ji lagawo kawai da kai suke yi, ba sa shiga cikin sa. Yi ko da iyalinka ne mallan kaga in ka sake mata da yawa akwai hauka a cikin lamarinta, ko akwai renin hankali ko cin mutunci, kaga sai ka taka mata birki. Dan akwai wasu zaka ba su da kimtsi, ba su da ganewa. To abinda nake so in nuna muku, wato addini musulunci addini ne da ya koma wa mutum mai kamewa. Idan ka kame billahi al-azim mallan, sai a rinka jin tsoranka, ana jin kwarjininka. Ba wai dan kana dukan mutane ko kana da bindigar da zaka harbi mutane ba, a ka iya zama ne da mutane sai ka ji an ce wani a wani bazan shiga sha'anin sa, saboda mutum ne mai kamewa bai shiga harkar ka ba, to kai ma kar ka shiga harkar sa. To wannan shine ake so mutum mu'mini musulmi ya sifanta da wannan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama, haka Qur'ani ya ce. To sai kuma sifa ta uku ta wannan bayan Allah mu'mini, mai Allah ya ce
wallazina
bayin Allah na ƙwarai mu'mine su ne masu aikata zakka, abinda ake nufi mu'addun, masu bayar da zakka. Malamai sun yi saɓani dangane da ma'anar zakka a nan gurin. Wasu suka ce azzaka ana nufin zakatul amwal, suka ce saboda asalin zakka wato an farlanta ta ne a Makka kafin hijira. Duk abinda aka farlanta daga baya zuwa a Madina, wannan makadiru zakka ne, a wato kwatankwacin abinda za a fitar na zakka din, da suwa za a bawa da zakka din, da tafasil, sauran fashin bakin bayanan hukuncin zakka ne aka saukar a Madina. Amma asalin farlancin zakka a Makka aka farlantar da shi. Wato anan ana so a ce yana daga cikin sifofin mu'mine na ƙwarai, su yukhrijuna zakata amwalihim an tibi nafsin, lalle mu'mini yana cire zakkar dukiyarsa tare da yana yi kuma ransa yana so. Suna ba da zakka ba waɗanda suke riƙe kuɗi ne ba sa bayarwa ba. Musulmi ya kamata ku sani cewa zakka ɗin nan Allah ne ya ce a bayar, kuma zakka haƙƙin dukiya ne, kuma zakka ɗin nan haƙƙin talakawa ne. Shekara tana cika cif-cif, automatically ko ka cire ko baka cire ba, wannan kaso ɗaya bisa arba'in na dukiyarka in kuɗi ne ko kadara, kaso ɗaya bisa arba'in ɗin nan ba naka bane, haƙƙin Allah ne, haƙƙin talakawa ne. Don haka to mutum ya ƙoƙari kurin ya cire ya huta. Kuma ana bin mutum bashi da zai je da shekaru baya cire zakka, to dan ranar da ya samu dama zai cire, kuma sai ya biya wannan zakkar. To su mu'mini suna bayar da zakka, ba sa hana zakka. Amma yau Allah ya kawo mu lokacin da da yawa manyan masu kuɗi, ƙananan masu kuɗi ne suke cire zakka ƙanana, amma kicimas ɗin manya-manyan masu kuɗin ai lalle ba sa cire zakka, sam sai kaɗan daga cikinsu, kuma su ɗin ma dai halfway ne kawai, dai gashi-gashi nan ne kawai, dai ana yi ne kamar abin nan. Yanzu akwai manya-manyan masu kuɗi businessmen a nan Najeriya, kun san su da wane da wane da wane, sai ku tambaya da Allah ina zakkar su take, ai dukiyar da suka tara, ai kuɗin da suke da shi, ai ya kamata in sun cire zakka lalle garin da suka cire zakka a cikinsa to garin ya motsa. Ya kamata a gan shi in reality masallatai suke ginawa, sai mutum wai ya kikire da zakka sai bude foundation, haka suke ya kikire da zakka sai bude foundation. To wannan foundation din in ya ciro zakkar, wani bangare na zakkar sai zuba a foundation din, to a ciki sai ta abubuwa na siyasa ma a ciki, a je ai kaza, sai a lika hotonsu a ce ai wani foundation din wani ne yayi. Wani lokacin foundation din a fake a sa mai sunan musulunci, wani lokacin kuma a sa sunan zamani, sunan duniyanci kawai da sauransu. Ba ruwan Allah da wani foundation da mutum ya yi cire zakka, shekara tana yi kurin ka ɗauki kuɗi ka ba wa mutane kawai. Foundation you can abin nan za ka buɗe foundation ɗinka on your own, idan ya so ka rinƙa raba zakkar ta foundation ɗin, a ɗauki list ɗin mutane a tabbatar da sunannakinsu da inda suke, foundation ta raba a biya su kuɗin aikinsu. Amma ka ɗebi kuɗin zakka kana ta jibge su, foundation ɗinka yana da naira miliyan 1,000 a ajiye, kuma kuɗin talakawa ne na shekara 20 ɗin da ka cire zakka baka ba su ba, foundation ɗin da talaka bai sai ya zo wajen ba. foundation din da sai yan gata ne suke zuwa kuke ba su kudi, foundation din da sai masu hanya, foundation din da yana bada kudin ga wanda ba su cancanta a ba su zakka ba. So wannan kuskure ne, kuma ya kamata mutane su tsaya su yi karatun tana. Duk wanda ya mallaki wani abu idan shekara ta kai, in kudi ne sai sun shekara guda, in ba shekara ba ba a cire musu zakka. Kuma dole ne su kai nisabin zakka miliyan 1,600,000 da wani abu bana. Sai mutum yana da wannan kudi yana juya su, ko yana da kadarar wannan kudi kuma sun shekara yana juya su, to wannan sai ya dauka sai ya bayar. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin nau'i mutane takwas da yace a ba su zakka a cikin suratul tauba. Sai ka je ka duba ka gani in zaka cire zakka, ka je ka bawa ɗaya daga cikin waɗannan mutane. Har yanzu akwai abubuwan da ake na rashin kyautawa dangane da zakka, wasu masu hali masu cire zakkar. Sai mutum ya duba wani abokinsa mai kuɗi, sai ya je ya raba wa matan abokinsa da kuma yaran abokinsa da 'ya'yan abokinsa. Shi ma abokin nasa idan ya tashi yin zakkar, sai ya aika wa matan wannan abokinsa ɗin da ya ba su, saboda yana jin kunya, ai abokina ya ba wa matana zakka, ni ma bari in tura masa. Eh, kamar trade by barter ne kenan. Kamar sannan kuma ya ba wa 'ya'yana, to ni ma sai abin nan sauransu. Ko ka je ka duba baban abokinka mai kuɗi, abokinka ne yana da baba to dattijo, sai ka je ka kai masa maƙudan kuɗi a matsayin zakka. Ashe so kake kai ma in yazo cirewa ya bawa naka uban. Yanzu kurin abin exchange suke yi a tsakaninsu da junansu. Ko kuma mutum ya zo ba da zakka, mutum ya cire miliyoyin kuɗi na zakka, amma dan saboda ya samu masu gaishe shi da yawa a gari, sai ya zo yana yanka mutane 1,500,000. Wallahi wasa kake yi mana, wannan wasa ne. Zakka 2,000, mai 2,000, ko ya lambe mutum ya je sai na 2,000, in ya dage ai zai cinye shi. Inda ka iya cin yalan tashinsa za ka yi tas, ya za ka ba mutum 2,000 a wannan yanayi? Ko buhun masara ba zai sai masa ba, ko buhun shinkafa ba zai sai mai ba. Ana so in za ka cire zakka ka ba da abu mai kauri, inda hali ka ba shi mai kauri, wanda shi ma zai ɗanyi wani abu ya gani a ido, ya ji cewa lalle musulunci ya kula da shi. Kuma zakka, ya ku yan uwana, malaman Islamic finance suna yin analysis dangane da poverty elevation, abubuwan da suke kauda talauci a cikin al'umma. Ya kamata gwamnati ta yi ƙoƙari, da a ce gwamnatin ta musulunci ne, ta takura wa masu kuɗi kamar yadda take takura musu suna karɓar tax a wajensu, ta takura musu su rinka cire zakka suna rabawa talakawa. Za a samu wato raguwar high rates na poverty a cikin talakawa gaskiya a cikin mutane. Amma rashin bayar da zakkan nan yana ƙara hauhawar talauci. Amma yanzu da za ka je a ƙauyenku ka samu mutum 30, ka ba su 250,000, 500,000, 500,000, insha Allah ya ishe su je kasuwar ƙauye su kasa kaya. Ba a rage talakawa ba, ba a rage masu zaman banza ba, ba a rage masu kaza ba. To amma ya late, masu kuɗin ba sa son talakawan su ragu, saboda su rinka samun masu yawan gaishe su. To kaga wannan ba daidai bane ba. Akwai wata mata ana tambayanta, wai ta zo karɓan zakka gidan wani mai kuɗi daga wani ƙauye ta taho, ta kashe kuɗin mota bai gaza 1,700 ko da 50 ne ko 70. Sannan aka ce nawa ake bayarwa, ta ce 200 ne, naira 200 ake bayarwa alhaji. Amma saboda tunani irin na mace, ta biya 350 ta zo za ta karɓi 200, kuma za ta biya 350 ta koma garinsu. Mutum ya tara mutane layi daga nan har Iyadu, amma wallahi ya zo biya su da 200 naira. Wallahi malam, a ƙasar nan ina gaya muku akwai attajiran da abin da suke yi kenan. Ko kuma mutum ya zo ya cire zakka ta kuɗi, sai ya je ya samu gero, sai ya je sai buhunan gero, sai ya zo ya zauna a ƙofar gidansa, a sa ana raba talaka ana ta auna musu. Zai auna mutum 20,000 wannan gero, duk wanda ka haɗa shi da gero nan, duk ba ka haɗa shi da abin da zai gyara shi ba, ai ka haɗa shi da aiki. Billahi azimu, dan ko ba komai dai ya ci kuɗin kwanon nan, ɗaya ya ci kuɗin kwanon kafin ya sarrafu yadda zai ci. Ko wani mutum ya je ɗebo mutane dawa, wanda da yawa yanzu ba macin dawa ake ba. Wannan akwai nau'i na renin hankali da rashin tuntuɓar shari'a. Abinda nake so na ce, idan zakkar kuɗi ka cire, ka ba wa mutane kuɗi kuma mai kauri.
idan zakkar tumaki ka cire ka ba wa mutane zakkar tumaki bai halatta ka cire zakkar tumaki ko shanu ka je ka sayar da su ka kacance na kudin kana bayarwa ba a'a bai halatta ba bai halatta ka cire zakkar shinkafa ka je ka sayar da shinkafar ka sayo gero kana raba mutane ba bai halatta ka zo ka cire zakata kudi naira miliyan kaza ka zo wai wannan kudin wai mutane yanzu ana fama da yunwa bari in sayo abinci ko yau dinnan wani ya kira ni daga wani birni yana tambaya na wai shi yayi zakka amma ya lura mutane ana cikin talauci zai je sai abinci nace wa ya saka wa ya saka nace kamar kudi na ne fa a wajenka kudi na ne fa a wajenka fa zaka bani wai sai ka ce wai zaka je ka siyo mun wai wai jaddawa ka kama ni nace maka ina son jaddawa ba da bukata kudi na zaka bani to ya za a yi ku zo ku ringa irin wannan tasarrufi ba ku tambayar malamai wannan sune kadan daga cikin hukunci-hukunci da ya kamata mutane su kiyaye wanda yake bin bashi yana bin mutane bashi a kasuwa yana harkar kasuwa an karɓi bashi bashin da kake da tabbacin za a dawo maka da shi to hada shi cikin lissafin kadararka sai kai calculating shagonka yana da kayan miliyan kaza bashinka na miliyan 3 4 ya tafi sai ka hada shi da kana tsammanin nan da wata ɗaya biyu za a biya sai ka biya mai zakka amma malamai sun ce bashin da baka da tsammanin za a biya ka ba lalle a biya ka ba to in ka zo ka cire shi daga cikin zakka baraka sa wannan kuɗi ainihin wato a cikin zakka ba amma duk da aka biya ka kuma zaka biya wato problem din shine ka dauki kayan naira miliyan 20 ka ba wani yaje yana yin harka miliyan 20 din nan in za a buga zakkarta za a kasa ta 40 ne a cire daya kuɗin ba laifi yana dan dama 500 ka ji da yawa to ka ba wani naira miliyan 20 yana juyawa shekara ɗaya bai biya ka ba baka cire zakka ba shekara ta biyu bai biya ka ba shi kuma yana jin cewa kuɗin nan ba nasa bane bai cire zakka ba kai kuma kana jin cewa ka ba da wannan kuɗi ba a dawo ma da shi ba ba a dawo maka da su ba baraka cire zakka ba kaga shi bai cire ba kai ma baka cire ba kenan kaga akwai haƙƙin Allah a cikin wannan me a cikin wannan dukiya so ya kamata mutane su sani kuɗaɗen da suke bayarwa bashi in dai za a dawo da shi kamar da suke ba wa kamfani sun ba su kaya ko sun ba wa kamfani ko na makamancin wannan in dai ana tsammanin za a biya to a cire musu zakka haka kuma dukiyar wani da yake hannunka kamar dukiyar marayu zaka cire masa zakka ita haƙƙin zakka ba a cewa ai tunda yaro bai balaga ba ba a cire mai zakka a'a anan gurin ba yaron ake dubawa ba dukiyar ake dubawa taklif din yana kan dukiyar ne ba wai akan me ba wai akan yaron ba so kenan wanda yake juye dukiyar maraya ko yake rike da kuɗin yara yana juya musu to lalle sai ya cire musu zakka duk wanda yake da wani abu wanda ba amfanin kansa bane ya saye shi a matsayin kadara sai ya cire mai zakka kamar misali ina da gidana na kaina tanfatsitsi nawa ko da miliyan 100,000 ne to wannan gidan ba a cire mai zakka in an zo yin zakka ba a fita shi a lissafi ina da sutura watakila an buga lissafin sutura ta tafi miliyan kaza da takalma da agogo da hula da motocin hawa duk motar da mutum ya saye ta duk tsadarta ko guda nawa ce in dai amfani yake da ita yana hawa to idan yazo zai yi lissafin zakka baya cire mata zakka saboda abu ne da yake isse malin sai yana amfani da shi ina fata ana fahimta sai mutum yayi gida mai kyau na hutawa na karban baki na taimakawa mutane wannan ma ba zakka amma duk wanda ba wannan ba wanda yake wajen wannan to akwai zakka a kansa kamar misali yayi yana da gidan biredi kaga kuɗi yake kawo masa to zai bada zakka yana da wani filin sa makanikai sun rike suna amfani da shi zai bada zakka kai ko aljanu ne suke zama akan filin nan in dai ya shekara ai sai ya bada zakka tunda kadara ce idan ba a ce ya bada zakka ba mutane za su yi wa shari'a wayo sai su yi ta daukan kuɗin su sai su je su sai kadara sai su likif su ce ai ba su da kuɗi a hannu to har kadara ana cire mata zakka motocin sayarwa kaga ba na hawa bane na sayarwa ne na business ne ga su a yadi inda ake sayar da mota da shekara ta zo in dai kuɗin nan sun shekara ai sai an cire musu zakka ina fatan ana fahimta motocin haya da mutum yake jigila da su su ma sai an cire musu zakka dan saboda me ana suna kawo kuɗi amma gonar mutum da yake noma ta ba zai cire mata zakka ba sai dai zai cire wa amfanin gonar zakka ina fata ana fahimta ko da kuwa wannan amfanin ya noma shi ne wato zai ci ina fatan ƴan uwana sun fahimci wannan hukunci kuma wajibi ne su kokari su gane mai aikin albashi wanda yake aikin albashi ko naira miliyan nawa yake dauka a wata babu zakka akan shi shine zance mafi inganci a cikin maganganun malamai saboda bai cika sharadin zakka ba na farko dai ba a bada zakka sai in kudin sun shekara ana murza su ko sun shekara a ajiye in dai sun shekara ko a banki ne ko sun shekara ana murza su to wannan za a cire musu zakka kuma sai sun kai nisabi wato bulugul haul kuma bulugul nisab kuma an yakuna milkan kamilan dole ne kudin zakkar da zaka bada zakka ya zama mallakan ka ne cikakken mallaka duk kudin da kai da wani ne kuka hadu kuka mallaka to babu zakka akan ka kai kadai sai dai da kai da shi din ku hadu ku yi lissafi tunda kudin a tare ake juya shi sai ku cire masa zakka tare idan kuka cire wa kudin zakkan naira miliyan 2 to za a raba ne za a ciri 1500 a wajen miliyan 1 a wajen ka miliyan 1 a wajen sa kenan dole ne ya zamanto mallaka ce ta mutun shi kadai milkan kamilan ko kuma mallaka ne nasu wadanda suka yi hadaka masu dabbobi 3 4 5 6 7 wannan yana da 20 wannan yana da 30 wannan yana da 40 wannan yana da kaza sai aka hada su suna kiwo a tare suna kwanciya tare ana kora su cin abinci tare to idan mai karban zakka ya zo to bai zai duba daidai kun wanda suka mallaka ba a kawai dabbobin zai duba to za a cire zakkan ne a dunkule gaba daya ina fata ana fahimta wadanda suka hadu su 20 suka bude shago wannan ya bada 200,000 wannan ya bada 150 wancan hannun jarin sa 30,000 wancan hannun jarin sa kaza kaga in a daidai ku ne idan aka tsaya za a ga kudin kowane mutum daya kudin sa bai kai zakka ba to anan shari'a ba daidai kun take dubawa ba dukiyar take dubawa da take tare a shago guda ake juya ta a business guda to sai a hada a fitar da zakkan idan an zo kuma za a raba wannan nauyin zakka ne a bisa gwargwadon jarin kowa abinda ya mallaka wannan abubuwa ne masu muhimmanci ya kamata mu kula da su kwarai da gaske mu'minai da na kwarai suna bayar da zakka wasu malaman kuma suka ce anan abinda ake nufi da zakka din nan zakatun nafsi zakkar wato masu tsarkake zuciyarsu tathiruha min al-athami wal ma'asi mu'minai bayin Allah na kwarai sune waɗanda suke tsarkake kawukansu daga saban Allah duk wani abu na saban Allah ba sa yi suna kokarin karewa to wannan shine wallazina lil zakati fa'ilun kenan mun fassara az-zaka bi ma'ana at-tathhir tsarkake wani abu Allah yace kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kaga anan Allah ya fassara az-zaka a wato az-zaka da ma'anan at-tathhir kenan ya rabauta wanda ya tsarkake ransa ya kuma tabe wanda ya wulakanta ransa kuma ya jefa ta cikin halaka da tabewa ko ya kazantar da ita har yanzu wato abinda ake nufi kenan yana cikin sifofin mu'mini suna yin abinda za su tsarkake rayukansu daga sabon Allah tabaraka wa ta'ala imam ibn kasir a tafsirin sa da yazo sai yace wa yahtamilu an yakuna kilal amrayni muradan zai iya yiwa dukkan ma'anonin guda biyu da wancan na farko da nayi bayani da wannan nabi da nayi bayani duk aya tana iya dauka gabaki daya zakatul nafsi da zakatul amwali an gane ko yace fa innahu min jumlati zakat an-nufus kenan wal mu'minu al-kamil huwa alladhi yata'ata hadha wa hadha mu'mini mai kamili shine wanda yake zakatul nafsi kuma yana zakatul mali ya tsarkake ransa kuma yana bada dukiya cikin abin da Allah ya bashi daga cikin illolin kin bada zakka akwai haifarwa dukiya hasara duk wanda baya bada zakka a dukiyarsa to wallahi ya shirya albishirinsa da bala'i hasara zai ta gamuwa da shi da yawa zaga mutane suna ta turowa da Allah ce maka mana da addu'a wallahi trilolin mu suna yawan faduwa wallahi an fashi da makami sun tsare mana direbobin mu kayan miliyan 20 a cikin mota sun kwace wallahi an yi gobara a kasuwar mu ta kaza wallahi an yi kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu zai aiko takarda ya ce a taimaka mai da addu'a dangane da me dangane da asarar da dukiyar sa yake samu take samu a ciki ba mamaki baya cire zakka wallahi idan mutum baya cire zakka malam bala'in da zai ta gamuwa da shi a cikin dukiyar sa ya isa ko kuma kariyar arziki haka kawai ka rinka karewa ba tare da wani ya ci kudin ka ba ka zauna ka yi lissafi yaya aka jarin ka yake kasa Allah ya jarrabe ka da rashin ciniki Allah ya jarrabe ka da lalacewar kaya ko ka kawo wani kaya bai yi kasuwa ba ka zuba miliyoyi kaza ka yi odar kaya ubangiji ya cire kasuwar a taƙi ta karɓi kayan duk wannan yana daga cikin illolin kin bada zakka ko Allah ubangiji ya jarrabe ka da wani mugun ciwo baka bada haƙƙin Allah zakka ba sai ya jarabe ka da mugun ciwon da duk shekara sai ka tafi kasar waje wannan ciwon sai ya ja maka wajen miliyan 40 kaga ka bada miliyan 1 miliyan 2 baka bayar ba ka je ka bada miliyan 40 da kudin jirgi da kudin tsaraba da kudin canjin jini da za a yi maka da kudin wacece da kudin wacece ko Allah ya jarabe ka da yara a kasuwa barayi ƴaƴanka ne amma barayi ne yaranka ne amma barayi ne kannan matanka ne amma barayi su tajido kana da wayo kana da bara ka sa ido ka iya lissafi amma su kuma sun fika da bara yanzu sai a karye mutum wani bawan Allah wata rana ya taba zuwa ya same ni yake cewa babban attajiri ne mallan a taimaka mana da addu'a Allah ya jarabe ni me faru yace wallahi umra ce kawai ya tafi daga tafiyan sa umra ya barwa yara kaya wallahi da ya dawo sati biyu yayi gaba ɗaya hankalinsa yana shagon sa da ya dawo mallan sai tarar da shagon nan an yashe shi ba kaya ina kudi yara suka ce wallahi ba kudi ya aka yi to an ba da bashi a an yi kaza an yi kaza yayyayyi lissafi ya gagara mallan daga nan mutumin nan ya samu bugun zuciya daga Saudiya sai India kudin jirgin da za a dauke shi a kai shi da kudin magani da za a yi masa aka kasa samu a cikin shagunan sa na Kano da na Abuja da na Kano yaran gaba ɗaya sun karya shi wallahi haka aka je aka yi ta kukutawa aka rufe wancan shagon aka sai da kaza aka yi kaza an je neman maganin har yanzu idan ya dawo zuciyar da ta tuno abin da aka yi masa sai ta rinka bugawa shi wai same shi a takaice dai mutumin nan wallahi mutuwa yayi muka wanke shi muka yi mai sallah sun karya shi kuma me ya faru wallahi yaran sa ne na kasuwa mallan idan yaran kasuwa ya sa ka a gaba in yayi seti ya maka seti ya seto ka Bilal Azimu zaka sha mamaki nan da nan zai rugurguje ka kuma wannan fa ba ga kowa kwanan nan wani yake gaya mun yake cewa mallan ku yi hakuri da maganar da zaku ji yace mallan ni dai a rayuwata na daina roƙon Allah ya bani da nace subhanallah yace da yace ai ni in naga kana haihuwa yanzu ma wato tausayin ka nake sai ince kana tara wa kanka bala'i da problem nace me ya faru yace mallan ƴaƴana suka sa ni a gaba na taimake su suka yi karatu na biya musu kudin makaranta na kawo su kasuwa na bude musu kamfani kaza wancan ya zama manager wancan ya zama chairman wannan ya zama kaza ni ina ganin hutu ya zo min ina gida ina dan morewa al'amura ashe yaran nan sun hada kai yaya aka yi aka gari yayi haske na je na yi wasu kishiya tunda na ƙara auren nan na daina ganin na fara ganin ba daidai ba yace wallahi suka hada kai da uwarsu nukurkusa ta suke oba wallahi nake ga muku saboda me saboda ba dai yayi uwar mu kishiya ba ai za a gani yace wallahi ban farga ba sai naji babban dana ya bude wani katafaren kamfani ya funawa ya debe duk kustomomi na mai da su can yace sai na gaba ciniki yace matsiyaci kuma ya kiye sauka daga kamfanin nawa can ya je ya nada wasu ya tura duk kustoma yanzu sai tura can yace abubuwa duk suka kare na je na duba sun debi kudi na sun kai wa uwarsu sun debi kudi na sun kai wa kanin uwarsu sun debi kudi na sun yi kaza sun yi kaza sauransu wannan fa mallan dan da ka haifa kenan to ina ga wani dan uwa wanda za a taimaka masa to ku sani cewa tara kudi dabarar mutum ba shike tara mai kudi ba sannan in kana so ka samu sarrafa yaranka alal aqalli ka samu dace a cikin sarrafa su to kai kokari ka rike haƙƙin Allah na bayar da zakka ka daina boyewa karkari karkarin wato karinka ka daina kin bada zakka dan ko Allah zai iya jarabar ka baka bada zakkan ba wasu za su cire maka a dolan dole Allah ka kiyaye mu mu je al-rama
wallazina hum furujihim
hafizun ka ji babbar magana kenan ci gaba
illa ala
kai wani irin Allah rahama ne awwa nan zaka tsaya kan ma'ana kenan Allah tabaaraka ta'ala yace sifar waɗannan mutane wato sifa ta hudu kenan sune masu kiyaye farjojin su masu kiyayewa al'auran su mazan su da matan su sai dai akan matayen su da abin da daman su ta mallaka to wannan kan fa innahum ghayru malumin su ba abun zargi bane ba jama'a ana son mutum musulmi mumini ya zamanto yana da kiyayewa sha'awarsa baya amfani da sha'awarsa sai da inda Allah ya halatta masa ina ne inda Allah ya halatta maka matarka idan kana da ita idan baka da ita fa akwai azumi litinin alamis duk wani goro ya tsaya rungumi azumi da tuzuru ya rike azumin litinin alamis shine matarka kwarai kuwa kada aje a shigar da sha'awa inda ba Allah yace a shigar ba ko bayi in lokacin bayi ne masu keta dokar Allah suna zina sun fita daga layin mu'minai dan su mu'minai walladina hum li furujihim hafizuna ni illa ala azwajim aw malakat aymanihim aw aymanuhum fa innahum ghayru malumin ga kisa annabi ibrahim da nana saratu kamar yadda yazo a cikin qur'ani annabi ibrahim wata rana ya dauki matar sa saratu kyakkyawar mace ce kamar da malaman tarihi suke ba da labari Allah ya mata halitta mai kyau masha Allah Allah ya jarbe shi ya tafi kasar Misr a wancan lokaci akwai wani azzalumin sarki shi kuma duk wanda ya ganshi in dai ya ganka da mata to wallahi tallahi in dai kyakkyawa ce sai ya kwace ta take ya sa a dole ka sake ta shi kuma ya karbe ta kai da kanka zaka sallame ta Annabi Ibrahim ya shigo kasar Masar sai aka je aka gulmata wannan sarki cewa ai ga wani mutum nan ya zo da wata kyakkyawar mata dan an ce a duniya a wannan lokacin wato bayan nana Hawwa'u ba wacce ta kai nana Saratu kyau kyakkyawar mace ce Allah ya bata wannan sarki yace wa Annabi Ibrahim yace yazo ya taho da matar ya taho da ita sai Annabi Ibrahim kafin ya je gurin sarkin yace to kada ki kunyata ni idan ya tambaye ni yace ke mata ta ce zan ce masa a ke yar uwata ce saboda yafi kwace mata in mata kace ta aure ya tambaye shi wannan fa sai Annabi Ibrahim yace yar uwata ce yay masa tauriya ba ƙarya yay masa ba yace mata to ai yanzu a duniya ban da dan uwa in bake ba ke ma bake da dan uwa in ba ni ba a duk duniya a lokacin su kadai ne mu'minai da haka ita ce yar uwata amma duk da haka sarkin nan sai ya ce tafi ajiye min ita nan kawai sarkin nan ya tinkari na Nasaratu azzalimi mazinacin sarki malam shi sa malam idan mara tsoron Allah ya karbi mulki malam ba kyau ta adi zai kai ku daina barin marasa tsoron Allah suna rike ragamar ku za su muku barna ta adi sun fi kura in ta shiga garken awaki wallahi saboda zai amfani da damansa yayi ta adi ya tinkari na Nasaratu kafin ya taho tai maza ta dauki ruwa ta kama alwala kawai sai ta kabbara sallah wallahi yana zuwa ya mika hannu zai taba ta sai ya kame kawai ikam ya kame sai zai kame kawai sai ya fadi lakar jikinsa sai ta mutu sai ya ce baiwar Allah roƙan min Allah roƙan min Allah roƙan min Allah in dawo yanda nake ba zan cutar da ke ba mace ce ta tsorita sai ta dada daga hannu sai ta roki Allah ta ce Allah ka warkar da shi ka yaye masa sai Allah ya warkar da shi a'a ba sai ya dada dannawa yayi kanta ba kuma du ta ce a'a sai ta kama sallah sai ta kama addu'a kuma Allah ya dada kamar da shi ya makar da shi sai ya ce baiwar Allah roƙan min Allah ba zan cutar da ke ba ta roki Allah ita so take ya kyale ta tafi ta roki Allah tana gani yawo a su ya miƙe billahi alazim mallan karo na uku sai ya dada kai mata farmaki kuma du ha ita kuma ta daina yin addu'a ka san me nake nuna ma ina nuna ma anan ne in suka saka a gaba ka rike dare duk wanda ya dame ka ka sashi a goshi anan ka sashi a dare kowa ya tsaya maka a hanya ka ta sallah da daddare zaka sha mamaki wallahi ina gaya muku duk abin da ka sa ya saka a gaba ko ka sashi a gaba ka sashi a sallah kawai ka rage dare ka rage bacci ka ga mamaki kaga wannan ana nuna mana a kissan nan mumini in baka da karfin mulki in baka da kudi in baka da wani kana da sallah kana da addu'a kar ka rude ka zama addu'ar ma baka iya yi kai addu'a ka roki Allah tabaaraka wataala da karshe wannan mutumin da ya ga daina Nasaratu ba za ta tabu ba sai ya ce kai ya ga fadawansa ku zo ku dauke wannan shedani ya kuka ba mutum bane wannan wallahi da ba dan albarkacin addu'a da sallar nan da tayi ba da sai ya taba mutuncinta amma bai isa ba ya taba mutuncin matar Annabi bai isa ba sai Allah Ubangiji ya me ya kare ta aka ce a sallar da tayi cikin addu'a da tayi shine yasa na kawo muku isa tace ya Ubangiji in ka san cewa nayi imani da kai kuma nayi imani da annabinka kuma ya Allah ka sani cewa nayi alƙawari bazan taba bada mutunci na ba sai ga mijina ya Allah kada ka bada dama kada ka bada dama ga wannan kafiri azzalimi ya ci nasara ya zalunce ni ya mun ta'addanci kaji bayin Allah yanda suke addu'a kada Allah ijarrabe su su bada mutuncin su ga wanda ba mijin su ba mata kenan ko namiji kar ya je ya fada cikin wato kazanta ya fada kan iyalin da ba nasa ba kare mutunci wannan shine walladina hum li furujihim hafizun abinda muka fada dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum wa shakarallahu sa'ikum.